This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Faye ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 12 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zara, Hezbollah ta ce ta kai farmakin makami masu linzami da suka auna wani sansanin sojin Isra'ila. Ukraine da Russia sun yi ikirarin katse hare-haren jirage marasa matuka a Kyiv da Ukraine. Sannan mazauna jihar Florida sun hau kan tituna da ke cike da ruwa don tattare tarkace, sannan sun duba irin barbarnar da guguwar Hurricane Milton ta yi a gidajensu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda har yanzu a Najeriya matsalar garkuwa da mutane ke ci gaba da shafar ayyukan noma da tattalin arzikin al'umma, musamman ma a arewacin kasar.
Wani gonakin da muke da su waɗanda ya kamata mu noma mun haƙura, ba yiwuwa mu noma su saboda in ka shiga za ka shiga damuwa, in an riƙe ka ba ka ƙara noma ka shiga uku kenan.
Sannan kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya ta bayyana cewa yanzu sun samu daidaito da kamfanin man kasar na NNPCL bisa wasu sharuɗa da suka cimmawa bayan ikirarin da ta yi na rufe daukacin gidajen manta.
Sun ɗan rage farashi ɗin, sai muka ce to tunda dai al'umma suna cikin mawuyacin yanayi, to bai kamata mu rufe gidajenmu mu ba.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Baya ga haka kuma muna tafa da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Hezbollah ta ce ta yi ruwan makamai masu linzami da suka auna wani sansanin sojin Isra'ila a ranar Asabar, yayin da dakarun Isra'ila suke ci gaba da fafatawa da mayaka a Lebanon da Gaza a ranar Yom Kippur, rana mafi daraja a addinin Yahudu. Mutane sun ɗauke ƙafa a biranen da ke kewaye da Isra'ila yayin da aka rufe kasuwanni. An dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da ababen sufurin kasuwa, yayin da Yahudawa suka dukufa azumi da addu'o'i a ranar da aka ayyana shi da ranar neman rahama, sai dai kasancewar kasar tana yaki da Hezbollah da Hamas. Dakarun Isra'ila sun ci gaba da fafatawa a yankin arewaci da kudanci a daidai lokacin da take fuskantar suka akan raunata ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya masu tabbatar da zaman lafiya a Lebanon su hudu. Hezbollah, wacce ta rasa shugabanta da wasu jerin manyan kwamandojinta a wasu hare-haren da Isra'ila ta kai tun farkon yakin a Lebanon, ta faɗa a ranar Asabar cewa ta kai farmaki wani sansanin sojin Isra'ila da makamai masu linzami a kudancin birnin Haifa. Rasha ta faɗa yau Asabar cewa ta kakkaɓo jirage marasa matuka 48 da Ukraine ta kai mata hari da su, yayin da Kyiv ita ma ta bada rahoton kakkaɓo jirage marasa matuka 24 da Moscow ta kai mata hari da su. Sojojin saman Ukraine sun ce an harbo makaman missile da yawa daga yankin Belgorod da ke kan iyakar Rasha, ba tare da bayyana irin makaman na nukiliya ko adadinsu ba. Ta ce Rasha ta auna Ukraine da jirage marasa matuka 28, wanda ta kakkaɓo 24 daga cikinsu a yankin Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv da Kherson. Sannan shugaban ma'aikatar Ukraine ya ce dakarun Kyiv sun yi nasarar auna wani ma'ajin mai cikin dare a gabashin yankin da Rasha ta mamaye a yankin Lugansk, lamarin da ya haddasa gobara. Bata yi wani ƙarin bayani ba. Moscow bata tabbatar da an kai harin ba. sai dai kuma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun kakkabo jirage marasa matuka 48 da Ukraine ta kai mata hari da su cikin dare wanda suka hada da wurare 17 a kudu maso gabashin yankin Krasnodar 16 a yankin tekun Azov da guda 12 a yankin kan iyaka da ke Lusk. Mazauna jihar Florida sun fito kan titi don tattara tarkacen da suka bazu a kan titunan sannan sun duba irin barnar da guguwar hurricane ta yi wa gidajensu bayan da ta ratsa wuraren da suke gabar teku a ranar Juma'a sannan ta rike zuwa mummunar tornadoes. Akalla mutane 10 sun mutu sannan masu aikin ceto suna ci gaba da ceto waɗanda suke raye. Barazanar lafiya kariyar da ke tattare da tartura kun wuta da shiga cikin ruwa inda zai iya kasancewa abubuwa masu hatsari suna yawo a ciki. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babban rahotannin namu. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da addabar al'umma a Najeriya, ayyukan ta'addanci da matsalar garkuwa da mutane na ci gaba da shafar ayyukan noma da tattalin arzikin al'umma musamman ma a arewacin kasar. Wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya hada wannan rahoto a game da lamarin.
Tabbas ayyukan ta'addanci ya dakushe noman abinci da harkar kasuwanci a yankin arewa. Shin ko yaya noman bana ya kasance a jihar Katsina? Alhaji Salela Ahmed babban manomi ne a jihar. Ga abin da ke cewa.
Sai dai mu gode ma Allah saboda lokaci yayi da za mu godiya. Ko cikin wani hali kace sai ka gode mashi. Amma magana ta gaskiya ita ce mun gonakin da muke da su waɗanda ya kamata mu noma mun hakura. Ba yiwuwa mu noma su saboda in ka shiga zaka shiga damuwa. In an rike ka ba ka ƙara noma ka shiga uku kenan. To maka gonan ma ita kanta ai ita kanta tashi hankali ne shigar ta so mun hakura mun zo mun koma wajen gabas wannan hanyar daura nan ne suke da peace nan muke aran gona muna haya muna bada mu namu wanda muke da shi mun hakura to shine zamu dan noma abin da zamu ci irin abincin da zaka ci ba irin wannan noman da muka saba ba ka je ka noma hekta 10 ko 20 yanzu babu wannan mun ban gonakin sun zama saura ba mai noma ciki saboda banditry da Allah ke in ka shiga a kama ka in ma baka shiga baka tura mutane ba wakilci ba amana so za ka yi abin da zai yi ba sai dai hakura a yi abin da ka ba zai iya yi ba mu yanzu abin da muka dogara da shi shine mu noma abin da za mu ci kada shekara ta kare baka da amina za ka ci a gidanka shine kawai.
Alhaji Dauda Karfi shi ma babban manomi ne ga abin da yake cewa.
To tsakani ga Allah wannan yanayi da ake ciki sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. A halin gaskiya duk manomin da ke arewacin Najeriya yanzu yana cikin yanayi yana kuma cikin hali don magana da ake yanzu ba wai ta me za a yi kasuwanci da kwanci magana me za a ci ne. Ni kaina na fasina ina da gonakin da wallahi yanzu na kai shekara 6-7 ban je su ba saboda shi mun da shi kuma sai ake noman dan abin da za a sai da a hidindimu da sauransu. To yanzu mun kai matsayin da kawai ana noma abin da za a ci ne shi ma abin da zaka noma in ka ci ba isa ka zai ba tunda zaka noma wata rana ita kadai zaka ci zaka nemi magi zaka nemi manja zaka nemi sauran abubuwa. So hali ya kai hali yanzu ban manomin arewa ko kuma talakan arewa ba magana ilimi yake ba ba magana lafiya yake ba ba magana wani jin da aladdin rayuwa yake ba magana ce ta me za a ci
gonakin ana iya zuwa na nesa.
Yo na ce maka ta shekara bakwai ban je ba zai iya zuwa
sai na bayan gari
sai na bayan gari kuma bayan gari to bayan gari gona bayan gari burana ce dan kauyuka ne ga mun duka kusan gona ba to ce rabin hekta ba ko hekta daya asalin gona guban gari da yakube yake noma da barkono da sauran su to yanzu ita ke noma masara ita ma baka yi noma masara saboda sha'anin tsaro in ka noma da barai sun zan suke boya saboda ka sai dai a noma abubuwa shot wanda ba tsauke gare su ba.
Na kuma zan tada kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina ASP Abubakar Siddiq game da wannan lamari.
Alhamdulillahi muna nan tsaye kan wannan al'amari akwai tsare-tsare na musamman tun daga wato matakin farko na wato angoni har zuwa ga namu jami'an tsaro dan ganin cewa al'umma sun samu sun ribaci amfanin gonan da suka noma kuma bisa ga haka ne muke ƙara kira ga al'umma da su taya mu sa ido na zirga-zirgan mutum ko mutane ko duk wani abin da yake ba a yarda da shi ba kuma a yi gaggawar sanar da mu idan an ga wani abu wanda yake ba daidai ba, kamar da ya kama na zirga-zirgar al'umma ko wasu ɓata gari, domin mu ɗauka matakin da ya dace.
Karancin hatsi a kasuwa na iya haddasa tashin farashi, ce maka ga sauran bil'adama. Hanya ɗaya ce bilo shi ne a kawar da ta'addanci a ƙasar baki ɗayanta. Sani Shabimalin Fashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'aibu Malin Fashi, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Yau Asabar, China ta ce za ta saki wasu kuɗaɗe na musamman da za su taimaka wajen tada komadar tattalin arzikin ƙasar, wanda ke zaman alama ta shirin ta sakin makudan kuɗaɗen da za su tallafa wa bankuna farfado da sana'ar gidaje, sannan ya sauƙaƙa basu sukan da ake bin gwamnati, wanda ke zaman wani bangare na ɗaya daga cikin manyan matakan tallafi da birnin za ta ɗauka cikin shekaru. Wannan shirin na zaman wani bangare na jerin matakan da Beijing take shirin ɗauka na daidaita al'amura tsawon shekara guda da fannin kasuwancin gidaje ya fara fuskantar koma baya, wanda ya addabi tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya. Dan rashin nan mai adawa da dokokin gwamnatin kasar Alexei Navalny, wanda ya taba kasancewa babban abokin adawar siyasar shugaba Vladimir Putin kafin mutuwarsa a watan Fabrairu, ya san cewa zai mutu a gidan kaso. Bisa bayanan da aka wallafa akan mutuwarsa, wanda ake shirin kaddamar da shi a ranar 22 ga wannan wata na Oktoba mai ci, mujallar The New Yorker ta wallafa wani sashen littafin a ranar Juma'a wanda ya kunshi kaɗan daga cikin rubutun da Navalny ya yi a gidan kaso da magabanin nan. Zan yi sauran rayuwata a gidan kaso, sannan zan mutu a nan, abinda ya rubuta a ranar 22 ga watan Maris na 2022 kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, inda bayan ikirarin da ta yi na rufe daukacin gidajen manta, kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya ta janye kudirin, inda ta bayyana cewa yanzu sun samu daidaito da kamfanin man kasar NNPCL bisa wasu sharuɗa da suka cimmawa. Wakiliyar murya Amurka Rukayya Basha ta zanta da shugaban kungiyar dillalan man fetur ta wayar tarho game da janye wannan kudirin da suka yi, inda ta fara da tambayar shi dalilan da yasa suka yi yunkurin rufe gidajen man nasu tun farko.
Saboda bambancin yadda suke sai da mai a cikin gidajen man su, suka nuna cewa za su ba mu wannan mai akan manyan da suke sai suwa a cikin gidan man su, ko kuma sama maga yadda suke sai suwa a gidajen man su. To amma a halin da ake ciki dai a yau, kuma an daidaita wannan, an dan samu ragowa na wannan yadda suka ce mu sai da sun dan rage farashi din. Sai muka ce to tunda dai al'umma suna cikin mawuyacin yanayi, to bai kamata mu rufe gidajen mu ba.
Ka bayyana cewa za a samu saukin farashin litar man fetur tunda NNPC ta rage muku. Kana gani yanzu kamar a nawa talakawan kasar za su iya samun litar man fetur a gidajen mayukan ku?
Eh to, kamar halin da ake ciki yanzu dai da shike an riga an cire tallafi baki daya, kuma shi kai ne Dangote ya fara saida man shi, to muna kyautu zaton cewa in Allah yarda al'umma za su fara samun saukin wannan mai. Amma ke san abu ne, idan an soma shi ba za a sami saukin cikin karamin lokaci ba.
Nan da yaushe kuke gani za ku fara siyan mai a wajen kamfanin Dangote?
A halin da ake ciki yanzu muna saurare, idan suka biya mu bashin mu lokacin, muna kyautu da zaton cewa kamar yadda ainihin hukumar NDPPRA ta yi muna alkawari na cewa za ta ba mu lasin din da za mu ci gaba da sayan mai ga Dangote, to idan har wannan alkawari da suka yi suka cika, to
kenan kaga kenan bai zama wajibi ba, dole sai mun je ga su NPC mun sai kaya gare su. Abinda zamu yi zamu duba duk inda muka ga cewa kaya fi sauki a gare mu sai mu je mu saya. Sa'annan kuma zamu yi kokari mu ma mu zanka shigowa da mai namu kamar yadda sauran kamfanin mai ke shigowa da shi.
Nayi kokarin jin ta bakin kamfanin NPC amma hakan bai samu ba, domin ba amsa wayar da ne musu da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba. Comrade Isa Tijani, tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ne a Najeriya, kuma ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran da suka shafi yau da kullun, ya bayyana cewa irin wannan turka-turka da ke faruwa tsakanin kamfanin NPC da dillalan man fetur abin takaici ne.
Wannan yanayi da ake ciki yanzu a tarayyar Najeriya abin takaicin shi ne matsayi da shi shugaban ƙasa yake ɗauka ko ya ɗauka ko fadar shugaban ƙasa suka ɗauka na barin NPC wai ta ci gashin kanta. In taɓa a ci gashin kai ku da ba ku da kaya? Su ba refinery suke ba. Fatako refinery ba ta komai, Kaduna refinery ba ta komai, Warri refinery ba ta komai. To ta meye, ta wani dalili, wani hujja za a ce su ma suna da rawar da za su taka? Ai su dillalan mai sun makarama. Mutanen da aka dinga gasa muku gyada a hannu da kudadanku a hannunku, ku ne gadarar, amma kamar da ku kaman ku ne ma ba ku san abin da kuke yi ba. Menene haka? A bari mana dangwaton ya fidda manyan yan kasuwansu saya a hannunsa.
Yan Najeriya dai na mamakin yadda farashin litar man fetur ke ci gaba da hauhawa a kasar, duk da cewa kasar na gaba-gaba cikin jerin kasashen da ke da albarkatun mai a duniya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha, kada dai a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka za a iya ziyartar shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku wani rahoto ne akan yadda rashin kyawun hanya a Najeriya yake laƙube rayuka a ƙasar. Batun rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya na ci gaba da zama babban ƙalubale, lamarin da ke sanadiyyar haddasa hatsarin ababen hawa da kuma laƙube rayuka masu dimbin yawa a ƙasar. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana rahoto akan haka.
Matsalar rashin kyawun hanyoyin mota na ci gaba da jefa dubban jama'a cikin mawuyacin hali a jihar Niger, Najeriya. Wannan lamari dai ya sa a yanzu haka sama da kwanaki 5 kenan da babbar hanyar da ta haɗa Mina zuwa Kwantagora, ta zarci zuwa birnin Kebbi da Sokoto har ma da ƙasar jamhuriyar Nijar, ta rufe a sakamakon faduwar wasu manyan motoci da suka rufe hanyar a daidai garin Zangeru, lamarin da ya sa alatilas ƙananan motoci suka koma bin kan hanyar jirgin ƙasa da ta ratsa garin Kundu, lamarin da ke da matuƙar haɗari ga rayuwar al'umma. Ɗaya daga cikin masu ba da agaji domin ganin ƙananan motocin sun wuce ta kan hanyar jirgin ƙasa, Muhammad Awal Kundu, ya ce lamarin fa akwai matuƙar tayar da hankali, saboda haka akwai buƙatar sanya hannun gwamnati cikin gaggawa.
To game da wannan hanyar, gaskiya wanga al'amarin wanda yawa mu Allah godiya tunda ya ba mu da lafiyar mu kuma ya ba mu abin da zamu ci, amma ya kamata gwamnati ta taimaka mana, ta tallafa mana, ta tallafa mana da wannan al'amarin.
Ina ga inda jirgin ƙasa ke bi na motoci ke bi, haka abin yake dama ko
inda jirgin ƙasa ke bi motoci ke bi, inda motoci ke bi ga hanyar su can gosilo ya hana motoci su wuce, mota ta faɗi saboda ba hanya suna makalewa. To shine aka samu gosilo filo motoci sun dawo suna bi hanyar jirgi mutane na wahala ga ma suna ga yara da kawa ga ake tafiya ana nan to mu muna tallafa ma juma'a ne saboda a samu da wallahi ka a samu rauni to shi a dalilin tsayawan wannan duk wanda yazo muna kontrolin wurin saboda ka a samu matsala
raba ta kasa sauketa yawa sauketa a hankali akasarin direbobi da na samu a daidai wannan lokaci da suke kokarin hawa kan hanyar jirgin kasan rayuwar su tana cikin wani yanayi na bacin rai daya daga cikin su da na samu sa'a yayi magana da ni a takaice
na suna fa
suna na David daga Kagara
to gashi ka makale nan Zangeru kai ma me zaka ce
gaskiya abu ya zama wani babban aiki jiya wani su abokan na sun fasa tayar su kusa guda uku
a nan wurin
tayar daya kuma ana sai da ta 40,000 ne a nan waje ba karamin wahala muke sha ba wallahi
to me kiran ku ga gwamnati
to muna kiran gwamnati ta yi abin da za ta yi da wuri da Allah
to shugaban kungiyar direbobin tanka masu dakon mai daga kudancin Najeriya Nigeria zuwa arewacin kasar a jihar Niger Comrade Faruku Kawo ya ce lamarin lalacewar hanyoyin mota a Nigeria akwai matukar tayar da hankali
so matsalan hanya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un because yau in ka fito tun daga Lagos babu inda kake shakku kaman ka iso maka da ka iso maka duk wani lissafi da ka sani ya riga ya jagule maka yanzu wannan hanya ita kadai ce hanya daya tilo wadda ta rage wadda in ka shigo maka za ka zo bidda daga bidda ka zo lafai ka fito mina ita kadai ce ta rage mana yanzu a Niger State sannan in ka zo Zungeru ma da masifa ta karu da da ana biyowa daga bidda ka shigo cikin Lemu ka bullo Zungeru yanzu ba wannan hanya ta riga ta mutu yanzu
hukumomin Niger nan suna cewa nan ta gwamnatin tarayya ce kuma duk kusan hanyoyin ma haka suke fadi kana ga wannan dalili ne koko
wannan ba dalili bane alhaji ai akwai hanyoyi wanda yake su na gwamnatin tarayya sannan kuma akwai hanyoyi na ita ainihin gwamnatin jiha to ai in aka ce babu hanya yanzu wace hanya kenan muke da ita gaba daya dukkan Niger State wace hanya muke da ita yanzu in ka dauka daga bakin makokace kana bukatan kwanta gore can kan ma ta riga ta rufe gaba daya asarorin da aka yi biliyoyin kudi ne aka rasa wurin wannan ita automatically ta riga ta rushe babu ita daga nan ta gina in ka ce kana bukatan ta makira ita ma ta riga ta kulle babu ita kwata-kwata ba hanya ba komi kamar rijiya wurin yake yanzu yau akwai gidajen mai da yake motoci suna hanya makale gidajen mai duk sun bushe ba mai yanzu muna neman motan ga sun shekaran da ana neman gaza kai shi kamfani wallahi ba a samu ba don motoci ba hanya ba inda zaka je to wannan abin in ya ci gaba masifa ce za ta karu Mustafa saboda ba maganan tankuna bane ko magana ce ta kasa gaba ɗaya duka
to commissioner harkokin sufuri ta jihar Niger Hajji Hadiza Idris Kuta tace gwamnatin jihar Niger tana daukar matakin magance wannan matsala domin kuwa a yanzu haka ma sun tura jami'an su zuwa wannan yanki
mu yanzu ma muke ji yanzu an je da crane din su cele din akwai cele da za a iya sa rage dore mai janye wannan a wurin bari zan in sha organizing yaran nan
jihar Niger dai ta dade tana fama da matsalar rashin kawon hanyoyin mota da akasarin su mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne da a yanzu haka kusan kashi 80 cikin 100 na hanyoyin motan ba su cikin hayyacin su shugaban kungiyar direbobin tankar Comrade Faruku Kawo yayi bayani irin asarar da suke tafkawa a sakamakon lalacewar hanyoyin motar a Najeriya
girma halin da muke musafa abin ya baci because yanzu dai in ka duba motan petrol ko ana magana wurin miliyan 51 abu ne yanzu motan petrol gas kam shi ba ko magana sai kai miliyan 61 abu to cikin wannan satin da ya wuce zuwa yanzu mun rasa mota sun yi 10 wani abu
sati guda kacal
daga bakin Friday da ta wuce zuwa Friday jiya mun rasa mota wallahi sun kai mota 10 wani abu wayanda suka zube kayan ya zube warwas babu ci wata ta makale cikin rami an je a ja gaba ɗaya duka an fadi tuniyar din tanki ya fashe asarorin rayuka da dukiya da ake ai wannan abin yayyawa sosai
sai dai kokarin jin ta bakin ma'aikatar sufuri ko ta ayyuka a Najeriya akan wannan lamari ya ci tura ciki da muka gudanar dai ya nuna akwai manyan garuruwa da babbar hanyar motar da ta hada arewacin Najeriya zuwa Lagos da sauran jihohin kudu maso yamma musamman garuruwan da ke tsakanin birnin Gwari zuwa Makwa da a yanzu haka sun tashi saboda manyan motocin dakon kaya sun daina bi waɗannan hanyoyi a sakamakon lalacewar su lamarin da masana suka ce ya taimaka wajen samun karuwar ayyukan ta'addanci a wannan yankin Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To madalla a gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoto. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kuji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilin namu Mustapha Nasiru ba tsare. Yanzu a madadin wakilin namu a jihar Neja Mustapha Nasiru ba tsari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakob Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Faturi, mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar. Ya ce a gaskiya nuna damuwa da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi a kan matsalar ƙaruwar cin zarafin 'yan mata a ƙasarmu Najeriya. Wannan abin dubawa ne tabbas. Ana cin zarafin mata walau ta hanyar garkuwa da su ko ta zamantakewar auratayya a cikin gidaje. Fatanmu dai shi ne Allah ya kawo daidaituwar al'umma a kan cin zarafin 'ya'ya mata. Saƙon Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri ya ce salam VOA Hausa. Allah ya sa taron duba hanyoyin tattara kuɗaɗen haraji wanda za a yi wa al'umma aiki da su da shugabannin ƙananan hukumomi suka yi a Nijar. Allah ya sa taron ya cimma nasara. Wannan kuma saƙo ne na haɗin gwiwa daga Sunusu Madatti da Magaram da Isuhu Makeri Madatti da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da raka duka daga Jamhuriyar Nijar. Suka ce salam VOA. Sakawa kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da na sada zumunta na ƙasar kamar takunkumin hana yin magana game da lafiyar shugaban ƙasar Paul Biya wanda ya ɓatan dabobiya kusan wata guda da gwamnatin kamar ta yi. Duk kuwa da cewa tsarin mulkin da kamar ke yi wato demokradiyya ne wanda ya ba wa 'yan ƙasar damar yin tsokaci. Sai dai mu ce kai ciwo demokradiyyarmu ta Afirka, domin kuwa babu abin da ta tsinana mana face tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da yin kaka gida a bisa madafun iko da kuma sace dukiyar ƙasa gami da gallazawa bayan Allah talakawa. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Saƙon ya ce salam VOA Hausa. Gwamnatin shugaba Tinubu ta cire tallafin man fetur da tallafin wutar lantarki da tallafin aikin hajji. Wannan lamari abin bakin ciki ne da takaici matuƙa. Daga ƙarshe saura a cire iskan da talaka ke shaƙa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To zar a takaice, Hizbullah ta ce ta yi ruwan makaman misal da suka auna wani sansanin sojin Isra'ila a ranar Asabar yayin da dakarun Isra'ilar suke ci gaba da fafatawa da mayaka a Lebanon da Gaza a ranar Yom Kippur, rana mafi daraja a addinin Yahudu. Rasha ta faɗa yau Asabar cewa ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 47 da Ukraine ta kai mata hari da su, yayin da Kyiv ita ma ta ba da rahoton kakkaɓo jirage marasa matuƙa 24 da Moscow ta kai mata hari da su. Sojojin saman Ukraine sun ce an harba makaman misal da yawa daga yankin Belgorod da ke kan iyakar Rasha ba tare da bayyana irin makaman nukiliyan ko adadinsu ba. Mazauna jihar Florida sun fito kan tituna kin ruwan da ya ambaliya a kan titi don tattara tarkacen da suka bazu a kan tituna. China ta faɗa a ranar Asabar cewa za ta saki wasu kuɗaɗe na musamman da za su taimaka wajen tada komadar tattalin arzikin ƙasar, wanda ke zaman alama na shirin kashe makudan kuɗaɗe da za su tallafa wa bankuna farfaɗo da fannin kasuwancin gidaje da sauƙaƙa basussukan da ake ban gwamnati, wanda ke zaman wani ɓangare na manyan matakan tallafin da
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai anjima ku. Thank you.